الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس بيو رمضان هجرة تدبود كريكوتو دا أربعين دا بقي يدا شد شهر ترى زوة بيو شكرا تدبود بيو دا إشترين دا شدا من أجكين تفسير سورة الجاثية كما دام تشكب دا آية إشترين إن شاء الله tokaratunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan durƙuso na ranar kiyama wato durƙuso da mutane za su yi a filin hisabi Allah madaukaki ya ce ha za ba sa wato Allah ya ce shi wannan littafin wato alƙur'ani kamar manuniya ce daga wurin Allah wato Allah ya aiko alƙur'ani a matsayin fitila da yake haskaka wa mutane hada basairu linnasi al-imam al-qurtubi ya ce al-basira shine al-hujja idan aka ce alƙur'ani basira ne ga mutane ana nufin alƙur'ani hujja ce ga mutane kuma hujjan bayyananniya shi yasa aka yi amfani da kalmar basira saboda basira abu ne wanda ido yana gani shi alƙur'ani hujja ce wanda take a bayyane ba ta buƙatar wani bayani babu shakka duk mutumin da ya dubi alƙur'ani ya san littafi ne daga wurin Allah shi yasa Allah ya kira shi basira kamar yadda ya faɗa a wata aya qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira to sai ya ce wa hudan wa rahma kuma alqur'ani shiriya ne alqur'ani rahama ce liqaumin yuqinun ga mutane da suke da yaqini masu ƙarfin imani ba shakka domin in ba dan an sa kalmar masu yaqini ba za ka ce ah to me yasa mutane ba sa musulunta me yasa ba duka mutane suke musulunta ba naga shi kuma Allah ya ce shiriya rahama to ai sai Allah ya ce liqaumin yuqinuna sai ga mutane masu ƙarfin imani, ba mai raunin imani ba. Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirin Abwaabul Bayan yana juzu na 7 shafin 202 ya ce abinda wannan ayar take nufi al-ma'ana anna hazal Qur'an, wata abinda Allah yake faɗa a nan shine wannan Qur'ani barahinu qati'a, hujja ce wato ta ƙarshe, al-Qur'ani hujja ce ta ƙarshe, wa adillatun sati'a, dalili ne mai gamsarwa makura, ala anna Allah huwa al-ma'bud wahdahu, akan cewar Allah shi ne kadai abin da ya dace a bauta masa shi kadai, shi ne kadai ya cancanta a bauta masa. Wa anna ma ja'a bihi Muhammadu, abinda annabi Muhammad ya zo da shi haƙƙun gaskiya ne. Don haka wannan aya sai ta yi kama da aya ta 203 na suratul A'raf, in ka dubi za ka ga suna da kusancin ma'ana. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, Allah ya ce ka gaya musu ina bin abinda aka min wahayinsa ne kawai daga wurin Allah. To me yace a gaba? Haza basairu min rabbikum, kaga kamar yadda ya faɗa a nan, haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahma, nan kuma sai ya ce li qaumi yu'minun, da mutanen da suke da imani. So ashe aiko annabi Muhammad rahama ce da babu kamanta, zuwan Al-Qur'ani rahama ce da babu kamarsa. Don haka yasa a wannan sura ta Al-Jafiya da kuma suratul A'raf sai zamanto Allah ya alakanta abubuwa guda biyu din. To sannan akwai a suratul An'am aya ta 104, wannan ita ce na uku, kaga wuri na uku kenan, inda Allah yake magana akan basira, yake alakanta Al-Qur'ani da basira. Suratul An'am aya ta 104 yace qad ja'akum basairu min rabbikum, qad ja'akum basairu min rabbikum, haqiqa fitila ta zo muku daga wurin Allah, fitila mai haskakawa, faman absara fali nafsihi, wanda ya iya buɗe idonsa ya ga hasken to yayi makansa, waman amiya fa alaiha, wanda ya rufe idanunsa yake ganin hasken yayi makansa. Ashe duk da cewar Al-Qur'ani haske ne, sai mutum ya ga dama zai kalli hasken. Don haka yasa Allah ya ce faman absara fali nafsihi waman amiya fa alaiha wama ana alaikum bihafiz. So lallai Al-Qur'ani haske fitila ce da Allah maɗaukaki ya haska ma ƴan adam, inda suke gane waye mahaliccinsu, kuma suke gane gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babu shakka. Kaga kenan mun samu a nan suratul Jafiya, sannan aya ta 203 ta suratul A'raf, da kuma aya ta 104 ta suratul An'am. أم حسب الذين اجترحوا
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مهلهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
To kamar yadda Allah ya ce faman absara fali nafsihi, wanda ya buɗe idonsa ya iya ganin hasken da Allah ya kawo yayi makansa. Allah ka samu iya. To amma shine Allah yake tambaya am hasibal ladina jitarahu sayyiati, waɗanda suke ta aikata laifuka suna tsammani an naj'alahum kal ladina amanu, za mu saka su zama daidai da waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, sawa'an su zama madaidaita, sawa'an mahayahum wa mamatuhum, wato su zama madaidaita a nan rayuwar da kuma mutuwa, sa'a ma yahkumuna, wato abinda suka yi hukuncin yayi muni. Wato nan kamar Allah yana cewa na saukar da haske, na haska ma dan Adam ya rage na shi, in ya ga dama ya ga gaskiya, in ya ga dama ya ki ganin gaskiya. To amma kar yayi tsammani idan zai yi makantan da gangan a lahira kuma sa makomarsa ta zama daidai da mutanen kwarai. Wato Allah ya riga ya nuna mana, saboda haka yanzu mutum shi yake zaba wa kansa. Allah ya gama komi da ya kawo Alkur'ani aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gama komi, sauran naka. Idan ka zaɓi hanyar kwarai, to ba shakka makomar kwarai za ka samu. Idan ka ki, to ba yadda za a yi Allah ya baka makoma na kwarai. Wannan ba shakka aya tana da ban tsoro. Shi ya sa tamimud dari, in ka dubi tarihinsa, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamimud dari, Allah ya ƙara masa yarda. Tabi'ai suna ba da labari annahu qara'a hadhihi al-aya, ita wannan aya ya karanta ta a qiyamul layli, yana nafila. Da ya karanta ayan nan sai ya ki karanta wata aya, yuraddiduha, ya dinga maimaita wannan aya, ila sabahi, sai da gari ya waye. Tamimud dari yana ta maimaita wannan aya, bai bari ba sai da gari ya waye, kuma yana maimaitawa yana kuka. Tamimud dari yana maimaita wannan aya yana kuka. Me yasa yake kuka? Saboda aya tana da ban tsoro. Allah ya gama abinda zai ma dan Adam, ya gama, saboda ya riga ya kawo maka dalilin da zai sa ka gane gaskiya. To sai ya bar zaɓi ma kanka, in ka zaɓi hanyar kware ka tsira, in ka zaɓi halaka ka tafi. To wannan yasa Tamimud dari yake kuka don bai san ƙarshen al'amarinsa ba. Wato shi yasa yake ta maimaita wannan ayan, yana tunatar da kansa aikin fa ya rage naka yanzu, Allah ya riga ya gama abin da zai maka. In ka ga dama ka zaɓi tsira, in ka ga dama ka zaɓi halaka, Allah ka tsare mu. To wannan yana kama da aya ta 18 ta suratu Sajida, domin in ka dubi ayan nan, abinda ya sa Tamimud dari yake kuka kenan, saboda ya samu tashin hankali game da abinda Allah yake faɗa. Am hasibal ladina ijtarahu sayyi'ati, masu aikata laifi sai suna gani, an naj'alahum kal ladina amanu, wai Allah zai saka su zama su da masu imani sun zama ɗaya. Ko ba shakka za ka iya ganin wannan tunanin a wannan zamani. A wannan zamani za ka ga mutum ne yana cikin ɓata, ya san ɓatacce ne shi, amma kuma yake nuna ainihin ne gaskiya ne, kamar yana nuna ma duniya shi na ƙwarai ne, alhali kuma kowa ya san na banzari. Kowa ya san na banzari. Abin mamaki shi ne za a ce maka waɗanda ke ta'addanci, za ka da ce maka akwai limamai a gurinsu, har ma suna sallar jami, har ma sukan zo sallar juma'a, har ma ana idi da su, ikon Allah. To yanzu idan ka taho har aka yi sallar jami'i da kai, kana ganin kai, wato shi tunaninsa a lahira zai shiga aljanna, duk da wannan ta'addancin da yake, duk da wannan cutarwan da wulaƙanta bayan Allah da ya yi, wai yana tunanin aljanna ce makomarsa. Wannan babu shakka muna gani. To wani abu ne wanda yake kowa sai ya yi wa kansa hisabi, ba dan ita aljanna kowa yana so. To amma shin ka cancanta ɗin? Ai shi ne abin nufi, ka dubi aikinka da kyau, ka cancanta ɗin? Shi dai Allah ya gama aiki, ya turo Alkur'ani, ya turo mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin kana bin manzon Allah, kana bin Alkur'ani? Aikinka ya dace da karanta ruwan Alkur'ani? To idan haka ne ka tsira, in ba haka ba ne kana yaudaran kanka. Ya yi kama da aya ta 18 ta surar Sajida, Allah ya yi tambaya, afa man kana mu'minan kaman kana fasika? Shin wanda ya zama mumini yana zama kamar wanda ya zama fasiki? Allah ya ce la yastawuna, ba sa zama daidai. a suratul sad ayat 27 zuwa ayat 28 amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal musjidin fil ardi za mu saka mu'minai wadanda suka yi aikin kwarai shin za mu saka su zama kamar masu barna a doran kasa sai Allah yake amna ja'alul muttaqina kal hujjari shin za mu saka mutane da suka kiyaye Allah kamar mutanen da suka yi fajirci a rayuwarsu su zama daya a suratul hashiri sai Allah ya ba mu amsa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati yan wuta da yan aljanna ba daidai bane sai Allah ya ce ashabul jannati humul faizuna yan aljanna suke tsira Allah ka samu ne to don haka akwai littafin Ibn Qayyim Jauziyya da ake ce ma Madarijus Salikin yana juzu'i na farko shafin 119 bayanin da ya gabatar yace abin da yasa Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa Allah ya saukar da Al-Qur'ani ga mutane da aljanu saboda abauta mishi fal ibadatu hiya al-gaya allati khalaqa laha al-jinna wal insa me yasa Allah ya halicci dan adam ibada me yasa Allah ya halicci aljani ibada to ba ma dan adam da aljani ba dai Allah ya ce ma khalaqtu al-jinna wal insa al khalaiqu kulliha duk wata halitta ma da ka sani Allah ya yi ta ne saboda me abauta mishi saboda ka Allah ya saukar da littafi Al-Qur'ani wanda ke dauke da bayanin yanda ake bautan Allah kuma ya turo mana Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke mana bayani dan adam ne ya mana bayani da harshe wanda za mu fahimta cewa Allah ya gama duk abin da zai ma dan adam ya halicci duniyar ya sauke maka rayuwa a kai to kuma sai ya aiko Al-Qur'ani ya saukar da Al-Qur'ani ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da Al-Qur'ani shine Ibn Qayyim Jauziyya yake to sai Allah yake tambaya a yahsabu al-insanu an yutraka sudan yanzu shi dan adam yana tsammanin Allah zai bar shi haka kurum muhmalan babu kai babu kabari kana ganin Allah zai kyale ka a duniya kai zaman ka kai tawalwala ba mai cewa kai ba mai cewa ka bari kina Imam Shafi'i yake cewa la yu umar wa la yunha ba a cewar mutum yayi ba a cewa ya bari la yusabu wa la yuqabu wa sahihu al-amrani alhali kuma gaskiyar magana ita ce duka biyun suna nan in ka saba ma Allah akwai azaba tana jira idan ka bi Allah akwai lada sannan akwai aljanna murattabatani alal amri wan nahyi yaya ake a samu aljanna bin umurnin Allah yaya ake a tsira daga wuta barin abin da Allah ya hana wal amru wan nahyi talabu al ibadati wa iradatuha ai abin da yasa Allah ya aiko alqur'ani abubuwa guda biyu ne ku yi ku bari ko dai kai kaza ko kuma ka bar kaza don haka wannan shine haqiqatul ibada imtisaluhuma idan kana bin umarnin Allah to ka bi alqur'ani idan ka ki bin umarnin Allah ka saba ma alqur'ani kaga kenan muna iya ganewa abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar ana me yace a gaba
wa ghalata Allah as-samawati wal ardi bil haqq ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
والله يا تبتر لقائدة خلق الله السماوات والأرض بالحق يكا واو انصبو دينونا مكا شي غبر بيان ديك أبايا أي الله يا هل جسم ميدة أسني دونجسكيا saboda ka ba maganan zalunci ba maganan ƙarya an Allah ya yi halitta ne saboda me saboda gaskiya wannan ya kamata dan adam ya tuna ma kansa sai ya ce wani tujza kullu nafsin bima kasabat kuma don a saka ma kowane rai abin da ya aikata wannan shine makasudin halittar duniya duk abinda ka aikata a saka maka wahum la yuzlamuna Allah yace kuma su mutane ba za a cuce su ba wannan ita ce manufar halittar duniya amma idan mutum shedan ya riga yayi wasa da hankalinsa sai ya rika ganin ai al'amuran duniya daban ne Allah ya yi duniya ne saboda ka shakata kai abinda ka ga dama wannan ribatar shedan ne wanda shedan ya rude shi shine wanda ke ganin ya kamata yayi abinda zai yi dan ya more wa duniya alhali idan mutum yana kan gaskiya to ya san halittar duniya Allah ya yi ta ne akan gaskiya babu shakka Allah bai halicci duniya saboda ƙarya ba saboda zalunci ka buge wanda ka ga dama ka cutar da wanda ka ga dama ka kashe wanda ka ga dama kuma a tashi a lahira kuma ka shiga aljanna kamar kana cewa ba Allah ne Allah ya kare mu Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa don gaskiya wani tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun a saka ma kowane rai abin da ya aikata ba za a cuce shi ba to amma kar ka manta akwai mutanen da suke ganin babu wani lahira ba saboda haka yasa suke abin da suka ga dama bai yarda akwai lahira ba me Allah ya ce a gaba
abara zaman takhala ilahu huwa adallahu Allah ala ilmi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
الله بدك كيف أفرأيت من اتخذ إلهه هواه شنقو كذا وندي أوكي ya riƙe abun bautansa shine son ranshi shine abun bautansa ba za ka ce ya za a yi mutum ya bauta ma son rai haka ne da zaran yana son abu to wani abun fa sai ya same shi ba wanda ya isa ya hana shi samun shi in ta kai ga ya kashe don ya samu abun ne zai kashe in ta kai ga ya murɗe don ya samu wani abun ne zai murɗe saboda haka shi dai in yana so to ba abin da zai hana shi samu to kaga ya mai da Allah shine zuciyarsa abinda yake so shine Allah shi saboda ka in yana son abu ba wanda zai hana shi to Allah yace adallahu Allahu ala ilmi shi wannan Allah ya batar da shi kuma batarwan ba tun yanzu bane Allah ya batar da shi akan wani ilimi wanda Allah ya sani wato tun a lauhin mahfuz tun kafin Allah ya halicci duniya ya halicci wasu ya ce ‘yan wuta ne kuma ya riga ya kaddara waɗannan mutane batattu ne to wannan ilimin a kansa Allah ya batar da shi don haka ya sa duk mutumin da ka ga ya sa son zuciyarsa a gaba tun asali Allah ya kaddara wannan ɗan wuta ne saboda ka ba wa'azin da zai tasiri gare shi khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa ya saka duhu ya rufe ganinsa gishawa shine zulma an saka duhu an rufe ganinsa don haka baya iya ganin komi kaga kenan kunnansa Allah ya toshe ba zai iya jin gaskiya ba zuciyarsa Allah ya toshe ba zai iya tunanin gaskiya ba idonsa ba zai iya ganin gaskiya ba zuciyarsa ba abin da ke cikinta illa ya za a yi ya cimma abin da yake so hakanan ganinsa hakanan jinsa to shi ne sai Allah ya ce idan Allah ya yi abubuwa uku dinnan ga ɗan adam ya toshe zuciyar ya toshe kunne ya rufa gani fa man yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan in ba Allah ba afala tazakkaruna shin ba ku tunawa Allah ka kare mu al-imamu at-tabari yace ma'ana zalika abinda Allah yake nufi da wannan aya manufar wannan aya afara'aita man ittakhadha dinahu bihawahu shin kaga mutumin da ya rike addinin sa shine son ranshi a kaga abinda ransa yaso shine addini fala ya hawa shay'an illa rakibahu don haka duk abin da yake so zai aikata duk abin da yake so ai ka san mutumin da bai da akwai Allah ba to fa shi ba abin da ke tsoratar da shi ya raba shi da cimma bukatarsa saboda ka tunda bai da akwai Allah ba duk abin da yake so shi zai aikata to kaga ya maida son ran shi shine abin bautansa li'annahu la yu'minu billah al-imam at-tabari yace saboda mutumin bai yadda akwai Allah ba wala yuharrimu bima harrama Allah saboda sai dan Allah yace kaza haram ne yace ni ba haram bane gurina Allah ka tsare mu wala yuhallilu ma halala idan Allah yace kaza halal ne sai ce a innama dinuhu ma hawaituhu ma hawiyatu nafsuhu abinda ransa yaso shine addininsa ya amalu bihi saboda ka sai aiki da shi wannan fassaran al-imam at-tabari kenan to kaga abinda Allah yake faɗa duk mutumin da zai rika aikata abinda ransa yake so to yana bautan sauran shi wannan shine kuma inda zaka dubi tafsirai da malamai suka yi masu bautan son rayukansu kashi biyu ne masu bautan son rayukansu kashi biyu ne na daya akwai mutumin da gaba ɗaya bai zama akwai Allah ba saboda ka abinda ransa ya saka marshi zai aikata na biyu akwai mutumin da ya yarda shi musulmi ne amma idan ransa na son abu to zai saba ma Allah akan wannan abin zai iya biyayya ga Allah saboda ka za a yi sallah da shi a yi azumi da shi amma in ransa na son abu to fa zai aikata to kaga shi ma yana tafarkin wancan to shi yasa in ka dubi majmu'u fatawa na Abdulaziz bin Baz wanda ya zo a mujallar na 25 shafin 106 ya ba da hujja da bayanin al-Imam al-Asbahani mai littafin al-Hujjatu ala tarikin mahajja al-Hujja ala tarikin mahajja wanda haka sunan littafin ya zo abinda malamin ya faɗa Abdulaziz bin Baz ya ce la yu'minu al-mu'minu imanan kamilan mutum ba zai zama mai imani cikakke ba hatta ya kuna hawahu taba'an lima ja'a bihin nabiyyu sai son ranka yana bin abin da Annabi Muhammad ya zo da shi to lokacin ne ka tabbata mai imani cikakke misali ranka na son abu to sai ka yi kokari ka gani shin abin nan da ranka yake so ya dace da karantarwar manzon Allah in ya dace da karantarwar manzon Allah to shi kenan ka so in bai dace ba ka yi watsi da shi amma idza kana yahwa zina Abdulaziz bin Baz ya ce kai musulmi ne sai ka yi sha'awar zina ka yi sha'awar zina kai musulmi ne ka yarda kuma zina haram ne ka yarda za ka yi sallah za ka yi azumi amma ta gefen zina ba za ka ji Allah ba saboda ka za ka saba ma Allah ta wajen zina wa yaf'alu al-ma'asi ka aikata sabon Allah mutum nawa ne za ka samu yana cewa ya kasa tuba daga zina wato kenan kaga yana bin Allah ta wasu umarninsa amma ta gefen zina ya kasa to shine sai malamin ya ce ya kunu imanan na kisa imanin wannan yana zama na kasashen imani ba a ce baka da imani ba amma imaninka yana ta raguwa ka yi kokari ka cimmar ka tsare shi kafin halaka ta same ka saboda shi zunubi duk sa'ilin da ka rike shi daɗa kokarin halaka ka yi za ka ɗauka kamar za ka iya fin ƙarfin shaidan ba zai yiwu ba wato garkuwanka ga shaidan shine karka ya daka shiga damkinsa amma in ka shiga damkin shaidan to magana ta kai ba mu mamaki yayi kokarin halaka ka yace wa kadhalika in kana ya hawal ghaiba aw an namima yace haka mutumin da ke sha'awar gulma haka mutumin da ke sha'awar an namimanci aw yaf'aluha yana aikatawa dan zaka samu akwai wani magulmaci ne ya kasa tuba kuma ya san yana gulman to shine sai ya ce ya kunu imanin na kisa shi ma dai imanin sa na kasashe ne fala ya kunu imanuhu kamilan hatta ya kunu hawahu wa mailuhu taba'an lima ja'a bihin nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa zama mai cikakken imani ba sai son ranka. Kaga ai misali kana son dukiya, ta yanda kake son dukiyan, ta yanda Annabi ya ce a so ne, in haka ne kana da imani, in ba haka bane to ba shakka imaninka na kasashe ne. Kuma kar ka manta yanda ka rayu haka za ka tashi a lafiya, domin Allah yana hisabi ne akan abin da mutum ya aikata a nan duniya. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. wannan ka'idar da Allah yake faɗa mana wannan aya wajibi ne musulmi ya kiyaye ta, ka sani yanda ka rayu haka za ka tashi a lahira. fala yakunu imanuhu kamilan, ba zai zama imaninka yana cikakke ba har sai ya zama abinda kake so yana bin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. wa idza taba'a hawa, amma idan ka ci gaba da bin son rai, wannan abinda ranka yake kawata maka kayi zina kayi, ya sake cewa kayi zina kayi, ya sake cewa kayi zina kayi, kar ka manta duk sa'in da kake zinan nan imanin ka faraguwa yake, ba karuwa ba. ka'ida ta ahlus sunna ita ce al-imanu yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi nuqsanihi, duk sa'ilin da ka rage aiki. abinda malaman sunna suka gaya mana shine ka kwanda sanin imanin kama raguwa yake, duk sa'ilin da ka saba ma Allah imanin raguwa yake, sai an kai wani lokacin da gaba daya ba kama iya fin karfin zuciyarka, shedan ya mallake zuciyar halaka ta zo. Allah ya tsare mu. yasa ya ce aqa ash-shaytan fa hadha naqasa fil iman wa hadha naqasu qad yartaqi bihi ila al-kufr. Abdulaziz bin Baz ya ce matsalar ita ce idan kai tarakiyar shedan to ba mamaki sai ya kai ka ga barin musulunci gaba daya, babu shakka. domin shedan idan kana tabin sa kana saba ma Allah, to shi sha'awarsa shine ka aikata zunubin da yake kowanne, zunubin da yake kowanne ko shine ridda. Allah ya kare. fa idza wa faqa hawahu fi ibadati ghayrillah, to da zaran karshen ka ka bi shedan ka bauta ma wani Allah, wa fil istihza'i bid-dini, sai a waye gari kuma daga wannan lokacin zaka zama mai izdilanci ga addini. zaka ga mutum idan ya lalace, idan aka samu musulmi ya lalace, Allah ya kare, wallahi sai ka samu ya fi kafiri izgilanci da addini. idan musulmi ya lalace, kamar misali a ce maka wani ya yi ridda, to babu shakka za ka ga wannan mutumi ya fi ta'adima musulunci fiye da kafiri na asali, saboda shedan ya riga ya mallake zuciyarsa gaba dayanta. istahalla ma harrama Allah, daga wannan lokaci za ka ga mutum yana halatta abinda Allah ya haramta. wantaqala ila al-kufri, an wayi gari gaba ɗaya ma ya bar musuluncin, ya yi ƙaura ya koma ga kafirci. wa sara murtaddan anil islami, sai malami ya ce na sallallahu salama, Allah ka tsare mu. don haka yasa shedan ba a rakiyansa, Allah ka sa mu iya fin ƙarfinsa. shedan ba a rakiyansa, idan kana saba ma Allah to ka dage ka bari, idan ka ce na kasa tuba to shedan shi ke nan ya murna yake, shedan yana farin ciki ce wannan kan ya zama nawa, saboda ya yadda ba zai iya tuba ba, kuma ba gaskiya ba ne. babu wani zunubin da ɗan adam ba zai iya barinsa ba, amma idan ka bari shedan ya iya mallakan zuciyarka, to ƙarshenta sai a waye gari ka zama kafiri. ƙarshenta ma sai ka riƙa cewa babu ma lahira kawai, me Allah ya ce a gaba.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
فإذا زوجي أتاقم متوى سيمتي يتشباب ما لاهرة gaba ɗaya ma ba lahira. ka san akwai masu faɗa din, wallahi akwai. shi yasa Allah ya bamu labari a cikin Alƙur'ani, wa qalu, sai suka ce ma hiya illa hayatuna dunya, babu komai face rayuwar mu ta duniya kawai saboda ta shakata ayi walwala ayi abinda aka ga dama namutu wa nahaya anan muke mutuwa anan muke rayuwa babu wani tashi a kiyama wama yuhlikuna illa dahr babu abinda yake halaka mu face dadewar lokaci saboda an dade shekarun sun yi yawa saboda ka furfura ya fito kaga in ba dan yawan shekaru ba ai ba zai furfura ba ko wato sun dogara da sababi sai Allah ya ce wa malakun bi zalika min ilimin ba su da wata hujja akan wannan ba su da wani ilimi akai illa kawai ribatan shaytan in hum illa yadunun face ba wani abin da suke yi face zato akwai wadanda ba su yadda ma za a tashi a lahira ba akwai su ba shakka akwai wadanda ba su yadda za a tashi a lahira ba Allah ka tsare mana imani to kuma wadannan mutane ana samun su har yanzu duk wanda ke ganin ba za a tashi a lahira ba kaga zai yi abin da ya ga dama kenan saboda idan baka yadda za a tashi a lahira ba kaga duk wani abin da aka ce ba kyau bai kamata ka bar shi ba tunda dama baka yadda akwai kiyama ba to amma akwai da yawa waɗanda ke da wannan aqidan zaka samu ba su ma yarda akwai Allah ba wanda duk kaga yana cewa babu lahira to zai wuya ka samu ya yarda akwai Allah waɗannan su ake kira atheism su ne waɗanda ke ganin babu wani abin da ke aukuwa a duniya illa evolution abubuwa ke yin kawunansu babu wani wanda ke yi Allah ka tare mana imani to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana anan suna cewa ma yuhlikuna illa dahr wadannan shi yasa ake kiran su ad-dahriya sune mutanen da basu yarda za a tashi bayan an mutu ba su suna ganin zamani ke canza kanshi wannan shi yasa ake kiran su ad-dahriya wato abinda ake nufi da ad-dahriya wato abinda yasa muka aka halicce mu a dalilin zamani mai tsawo wanda shine muddatu hayatid dunya kuma idan ka gama zamanin naka zaka mutu to wannan shine to wannan shi ake nufi da ad-dahriya Allah madaukaki yayi magana a kansu a cikin Al-Qur'ani wanda yake ganin ba za a tashi shi ba a bayan mutuwa kaga anan suratul jaziya aya ta 24 Allah ya kira su da wama yuhlikuna illa dahru suna cewa babu abin da ke halaka mu face zamani wato yawan shekaru idan shekaru sun yi yawa to shine sai ka mutu saboda dadewa amma ba wai idan ka mutu din nan za a tada kai ba sai da akwai mutuwa ba kaga anan suratul jaziya na biyu suratul mu'minun aya ta 37 suratul mu'minun nan ma Allah ya yi magana a kansu a suratul mu'minun suna cewa in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimu'azzabin bimabu'usin suna cewa mu ba za a tada mu ba kaga nan suratul mu'minun wuri na uku shine suratul an'am dama gurare uku ne Allah ya magana a kansu a cikin alqur'ani aya ta 29 suratul an'am wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimabusin suka ce babu komai face rayuwar duniya kuma mu ba za a tada mu ba in mun mutu to wannan duka wuraren mun riga mun wuce su mun yi tafsirin suratul an'am aya ta 29 lokacin da muke fassara wannan ayan mun kawo hujjoji guda 8 wanda alqur'ani ya tabbatar hujjoji guda 8 waɗanda suke tabbatar maka babu shakka za a mutu za a tashi bayan an mutu Allah ya bada hujjoji guda 8 a cikin alqur'ani waɗannan hujjoji kuma wallahi suna da ƙarfin gaske wanda Ibnul Qayyim juziya ya tattara su a littafinsa mun yi magana kan waɗannan hujjoji inda muke tafsirin aya ta 29 ta suratul an'am kuma mun yi sharhi har yanzu mun kawo bayani game da aqidu da aka samu, aqidu na kafirci da aka samu kamar aqidu na communism wanda ya shafi ra'ayi irin na kafirai da ake kira Karl Marx, waɗanda ke ganin babu Allah, ya tabiru na ihya al-khalqi marratan ukhra min qabili al-usura, saboda ka su suna ganin ai kace za a tashi a lahira ma tatsuniya ne kawai, wanda kuma dama ai al-Qur'ani ya riga ya bada wannan amsa ne. Allah yace a gaba,
wa idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu sina bi abaina illa
Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ƙorafinsu, kuma in ka lura wannan ƙorafin shi ne suke faɗa tun zamanin da har yanzu. Duk wanda ke cewa ba za a tashi a lahira ba, ga abinda suke cewa wai za su tula alaihim ayatuna bayyinatin, idan an karanta musu ayoyinmu, ayoyin Alƙur'ani waɗanda ke da bayani ƙarara, shi yasa Allah yake kiransa bayyinatin, domin Alƙur'ani ba a boye maganarsa take ba. Alƙur'ani bayaninsa ƙarara a fili ne. Idan aka gaya musu bayanin Alƙur'ani a bayyane, ma kana hujjatuhum, ai babu wata hujjarsu. Allah yake babu wata hujja waɗanda suke cewa ba za a tashi bayan an mutu ba. Me hujjarsu? Illa an kalu cewa suke i'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin, ku zo da iyayenmu in kun zama masu gaskiya. Wannan shi ne ƙorafin duk wani mutumin da bai yarda za a tada matattu ba tun a zamanin da har a zamanin yanzu. Haza wahidun min hujjatihim, wannan yana daga cikin dalilai da suke bayarwa. Ai, kamar yadda Allah ya faɗa, ma kana hujjatuhum, idan ma akwai wata hujjansu ba ta wuce wannan ba. Wato Allah yana tabbatar da in ma suna da wata hujja a rayuwarsu, to hujjan ba ta wuce wannan. Duk wanda ke ganin ba za a tada matacce ba, me hujjansa? Sai Allah ya ce hujja ɗaya ne tak, ma kana hujjatuhum, ai kaga babu wata. Wannan ita ce kaɗai hujja. Abinda suke cewa shi ne, ai iyayenmu da kakanninmu so da su, a tada su mu gani. In kun kasance masu gaskiya, to sai Allah ya bada hujja. Wannan yana daga cikin hujjoji guda takwas waɗanda mun riga mun yi magana a kansu a suratul an'am. Me Allah yake?
Qul Allahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fih walakin akthara an-nasi la ya'lamun.
To ga ɗaya daga cikin hujjojin Allah da aka ce idan ka mutu za a tada kai, Allah ya ce qul Allahu yuhyikum, ka ce Allah shi ya raya ku da, thumma yumitukum, sannan shi ya kashe ku, thumma yajma'ukum, shi din ne zai yake tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin kiyama. Ka karka ɗauka idan an mutu an tafi kenan, a'a, tara mutane ake, karka ɗauka in mutum ya mutu shi kenan ya bace, bat, a'a, wallahi komai a cikin record yake. Mutane ana kirga su kuma ana tattara su, mutanen ƙwarai akwai inda ake kai su ana haɗawa, mutanen banza ma akwai inda ake kai su. Allah ya kare mu. Saboda haka yasa yace thumma yajma'ukum ila yawmil qiyama, sai yace la raiba fihi, wanda babu kokwanto game da shi. Me hujja a nan? Me yawa baka gane ba. Hujja da ta nuna za a tada matacce, sai Allah yake wanda ya raya shi yake cewa zai tada shi. yaya za ka yi shakka? Kaga wannan hujja ce mai ƙarfi, babu shakka. Wanda ya halittan shi yake cewa, wanda ya yi halittan shi yake cewa bayan halittan ta mutu zai taya. Kaga babu shakka, tunda ya taɓa iyawa, ai wannan hujja ce take nuna cewar zai iya sakewa. Tunda ya taɓa iyawa, kaga ya gwada cewa zai iya sakewa. Wannan yana daga cikin dalilai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa zai tayar da matacce. Kuma wanda mun yi magana a kai, dalilai ne masu yawan gaske, kuma hujjoji ne waɗanda Allah ya bayar da su, waɗanda suke da ƙarfi masu kama hankali. Sai Allah ya ce, walakin na aksaran nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane ba sa sani. Wato mafi yawan mutane ba sa gaskanta ƙuduran Allah. Allah ka samu imani da kai. Me Allah ya ce?
Walillahi mulkun samawati wal ardi wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsarul mubtilun.
To ma a bari akan cewar Allah da ya halicce ka shi ya ce zai tare kai. Ya ce kama aje wannan. Lillahi mulkun samawati wal ardi. Mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne. Idan da za ka dubi mulkin Allah kurum, a ce maka Allah zai iya tayar da matacce, ba za ka yi hukunto ba. Saboda in ka dubi halittan sammai da ƙasa, Allah ya ce akbaru min khalqin nasi. Halittan sammai da ƙasa, girmansa ya fi halittan ɗan adam. Wanda ya halicci sama da ƙasa, sai ce zai iya tayar da mutum bayan ya mutu. Wannan gashi kuma kana gani ana haihuwa, wanda aka haifa ai kaga kenan sake tada shi abu ne mai sauki. To bare wanda ya halicci sammai da ƙasa ya ce zai tayar da matacce har ma kana kofanto? Sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu, to ranar da sa'ar ƙarshe ta tsaya, ranar da duniya ta zo ƙarshenta gaba ɗaya. Idan duniya ta zo ƙarshe ai kaga lahira tana tsayuwa. To sai Allah ya ce wannan ranan yawma izin yaksarul mubtiluna, a ranan ne masu ɓarna za su yi asara, maɓarnata za su tashi. Ranan ne kai da kake tsammani, kai da kake ganin ba za a tashi bayan an mutu ba. To a ranan da aka tashi, kaga babu shakka ba wanda zai fi ka asara. Allah ka tsare ku. Don haka yasa ka gaskanta Allah. Walau sadaqallahu lakana khairan lahu. Gaskanta Allah shi ne mafi alkhairi ga rayuwar ɗan adam. Me Allah ya ce a gaba?
Wa tara kulli ummatin jafiya, kulli ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun.
Allah ya ce wa tara kulli ummatin jafiya, za ka ga kowace al'umma ta durƙusa alal rukabi, kowace al'umma ta durƙusa a kan gwiwoyinsu. Wato dukkan mutane za ka gansu kowa ya durƙusa a kan gwiwarsa a filin hisabi. Wannan ranar tashin kiyama kenan. Allah ka sauke mana wannan tsayuwa. Tara kulla ummatin jafiya, wannan yana ɗaya daga cikin ilimin da wannan sura take banta da shi. Babu wata sura da take da wannan bayani sai ita. Kifa ga da ana kiranta suratul jafiya, yana daga cikin abin da wannan sura take banta da bayaninsa. Allah ya tabbatar kowace al'umma za ta durƙusa a kan gwiwoyinta a filin hisabi ranar tashin kiyama. Saboda me? Saboda tsayuwa na hisabi, saboda gamuwa da rabbul izza. Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta. Me ake cewa al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, a yau ne za a saka muku abin da kuka san kuna aikatawa. To kaga ranar da ido zai raina fata. Idan mutum bai yarda za a tada shi ba a lahira, shine Allah ya ce to ranar da mai barna yake asara kenan. yawma idhin yakhsaru al-mubtilun, ranar da mabarnata suke tabewa, ranar da za a saka ma kowa akan aikin sa, to kai dama baka ma yadda za a tashi ba, saboda ka kai ta aikin da kaga dama kaga kenan baka da wani sakamako mai kyau a ranar tashin kiyama. Allah ya kare mu. Anan wannan ayar ta samu fahimta har kashi biyar. Me ake nufi da kalmar jafiya? Tara kulla ummatin jafiya, zaka ga kowace al'umma jafiya. Me Allah yake nufi da jafiya? To ba shakka inda ka dubi littafin tafsiri zaka ga an samu sabanin fahimta, sai da aka samu fahimta har kashi biyar game da abinda ake nufi da kulla ummatin jafiya. Allah yake ranar da kiyama ta tsaya, mutane kowace al'umma za ta durƙusa. Wannan kalma ta aljafiya ta samu fahimta kashi biyar. Kuma in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi Jami'ul Ahkam al-Qur'an za ka ga bayanan nan kashi biyar, ko da ke ya kawo su ne a dunkule. Haka ma in ka dubi tafsirin Abu Sa'ud Irshadul Aql Salim yana juz'i na 8 na 74, duk dai za ka gani galibi malaman tafsiri suna kawo maganan a dunkule, amma hakika salaf shine tabi'ai zuwa ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana danganta wannan fahimta gare su cewa fahimta kashi biyar ne. Na ɗaya, idan aka ce aljafiya, tunda ya zo da kalmar fa'un, to akwai kira'ar da ake karanta wannan aya tara kulla ummatin jaziya da zalun jaziya. Saboda haka idan aka ce jaziya, ana fahimta ta farko kenan, tunda akwai wannan kira'a din me ma'anar jaziya da zalun. Sai aka ce jalisatun ala atrafil asabi'i, abinda Allah yake cewa idan kiyama ta tsaya za ka ga kowace al'umma a filin hisabi, saboda yawan ɗan adam babu wurin da kai za ka iya tsayawa a kan tafukanka, sai dai ka iya tsayawa a kan yatsun manyan yatsun ƙafafunka. Saboda inda ma ɗan adam zai tsaya daidai tafin ƙafanka, wannan wurin ya yi faɗi, babu wannan wurin don tsabar matsewar mutane ala atrafil asabi'i, manyan yatsun ƙafafu shi ne kaɗai za ka ɗora a ƙasa, nan ne za ka yi tsayuwar shekara 50,000. Allah ka sauwaƙe mana wannan tsayuwa. To wannan ya samu fassara, shi yasa ake cewa tara kulla ummatin jafiya. Kuma in ka dubi yanda Allah ya kawo ayar, ai akwai bayanin ban tsoro, Allah yana tsoratar da mu. Tara kulla ummatin jafiya, za ka ga kowace al'umma ta gurfana. Me ake nufi da gurfana? Fassara na farko, asali ma'anan aljafiya shi ne aljaziya, wato shi ne jalisatun ala atrafil asabi'i. To kaga a nan kenan ba ma durƙusawa a kan gwiwa ake nufi ba, ana nufin kowace al'umma za ka ganta tana tsaye a kan manyan yatsun ƙafafu. Kowane mutum yana tsaye ne a kan manyan yatsun ƙafafunsa. Za ka ce ina hujja? Ba shakka an samu hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Abu Huraira yake cewa haddathani rasulullah, manzon Allah ya bani labari, anna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi Allah ne albarka da ɗaukaka, idza kana yawmul qiyama, idan kiyama ta tsaya, yanzilu zai sauko, ilal ibadi zai sauko ga bayi, liyaqdi bainahum, dan yayi hukunci a tsakaninsu. Wannan kalmar haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2382. Idan kiyama ta tsaya, Allah zai sauko domin hukunci a tsakanin bayi. Yaya saukar Allah take wannan kuma ya bar wa kansa sani, laysa kamithlihi shay'un. Amma abinda manzon Allah ya faɗa kenan, shi yasa Al-Qur'ani ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ja'a rabbuka, Allah zai zo, kaga babu wanda zai ce maka ga yadda Allah zai zo. Amma tunda ya faɗa dole ne ka gaskanta. Abinda manzon Allah ya faɗa, Allah zai sauko yanzilu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila al-ibadi liyaqdi bainahum. Allah zai sauko ga bayi saboda Allah ya hukunci a tsakanin mutane. To shine sai annabi ya ce ranar da Allah zai sauko din nan, wa kullu ummatin jafiya. Kaga sai annabi ya karanta wannan kalma, wa kullu ummatin jafiya, kowace al'umma tana gurfane. To me ake nufi da gurfane? Sai zan fassara biyu ne. Na ɗaya, jalasa ala rukbatayhi, idan mutum ya durƙusa akan gwiwansa shine sai a ce wane ya gurfana. Idan mutum ya durƙusa akan gwiwoyinsa to sai a ce wane ya gurfana, ko a ce wane ya durƙusa. To na biyu, kama ala atrafi asabihi, da larabci, idan mutum ya tsaya akan babban ɗan yatsan kafarsa, ya kafa babban ɗan yatsa ya zama akan ta yake tsaye, wannan ma ana kiran shi al-jafiya da larabci. So kaga kenan kalmar ta samu fassara guda biyu, ko dai ana nufin a gurfane, ko ana nufin mutane za su kakkafa manyan ƴan yatsunsu a kai ne za su tsaya, wato za su yi tsayuwar hisabi a ranar tashin kiyama. Allah ka sauke mana. To wannan fahimta guda ne, kuma ta samu hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu shakka gaskiya ne. To sai na biyu, idan aka ce al-jafiya, tara kulla ummatin jafiya, fassara ta biyu, malamai suna cewa al-mujtami'a, abinda Allah yake cewa za ka ga kowace al'umma a tattare, shine ma'anan kulla ummatin jafiya. Kuma wannan ma'anar ita ma ta inganta, sannan kuma ta fi dacewa ma, don akwai malaman da suke cewa wannan hujjar ma ta fi inganci. Dalili kuwa, saboda Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kaga kenan yana nuna mai kowace al'umma tana kungiya, shine ma'anan jafiya. Idan aka ce kowace al'umma jafiya, ana nufin kowace al'umma tana kungiya a tattare. To shine sai Allah ya ce kullu ummatin, kowace al'umma, tud'a ila kitabiha, sai a kira ta zuwa ga littafi. Kaga wannan ya dace da zahirin ayar Al-Qur'ani kamar yadda Allah ya faɗa din. Don haka ma'anan kullu ummatin jafiya shine kullu ummatin mujtami'a, kowace al'umma za ta ganta a haɗe a wuri guda. Kuma wannan ita ce fahimtar Abdullah bin Abbas, Allah ya ƙara masa yarda. Ba shakka akwai hujjoji da aka samu, daga cikinsu akwai hadisin Abdullah bin Amr. Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar suratul tatuhi, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Akwai ranar da annabi ya karanta wannan aya, ranar da mutane suke tsattsayuwa domin hisabi ga mai talikai, wato Allah mahaliccin talikai. To lokacin da annabi ya karanta wannan aya, sai manzon Allah ya ce, ya gaya masahabbai, kaifa bikum, yaya za ku yi, idza jama'akumullahu, ranar da Allah zai haɗa ku, kama yajma'un nablu fil kinana, yanda ake haɗa kifiya a cikin kwari. Ka duba yanda ake tattaro kifiyoyi sai a cikin kwari, ko sai a ɗaure a wuri guda. Kifiya, ba a barin kifiya da abin nan sarari. Idan mutum maharbi ne, za ka ga kifiyoyin ɗaure su yake a wuri guda. To shi ne sai annabi ya ba da misalin tsayuwar mutane da yanda kifiya take cikin kwari. Manzon Allah ya ce, ya za ku yi ranar da Allah zai tattaro ku kamar yanda ake tattaro kifiya a cikin kwari, kuma tsayuwar da za ku yi 50,000 sanatin, shekara 50 ne inji manzon Allah. To sai annabi ya ce duk da haka ma thumma la yanzuru Allah ilaykum, shekara 50 din nan Allah bai ma kalle ku ba. Karka dauka yau shekara 50 din ana hisabi, a'a ana jiran hisabin ne Allah bai ma kalli ɗan adam ba tukuna. Allah bai ma kalli ɗan adam ba, shine ake cewa babu mai iko kamar Allah, babu mai iko kamar Allah. Ranar da Allah zai gwada ma ɗan adam mulki, ranar da za a ce an shekara 50 ana tsaye ana jiran Allah ya magana bai ce komai ba. La haula wala quwwata illa billah. Allah ya tauta ƙarshen mu. Shi yasa manzon Allah ya ce summa la yanzuru Allahu ilaykum, ba ma maganar ba, Allah bai ma kalli ƴan adam ba tukuna. Shekara 50 kuma tsayuwar fa, annabi ya ce kun ga yadda za ku yi ta, ba wai tsayuwa ta daɗi ba ne, ba tsayuwa ta daɗi ba ne. Manzon Allah ya ce kuma kuna haɗe a wuri guda kamar me? Sai annabi ya ba da misali da yadda ake haɗa kifiya a cikin kwari, a haɗa kifiyoyi a ɗaure wuri guda, haka mutane suke. Don haka yasa aka samu hadisai da ke bayanin zafi, saboda tsabar zafi zufa zai rika fita daga jikin mutane sai ya zama kogi. Waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah, sai ya zama kogi. Wannan hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 2817, hadisin Abdullahi bin Amr, kuma akwai hadisin Abdullahi bin Umar har yanzu. Shi kuma hadisin Abdullahi bin Umar ya ce sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi bin Umar ya ce na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juffa. Kaga nan ma an sake samu wannan kalma, kamar yadda ta zo a cikin Alkur'ani, ta zo a hadisin manzon Allah. Kalmar al-juffa ta zo a hadisin Abu Huraira wanda yana sahihu Tirmidhi. Annabi ya ce wa kullu ummatin jafiya, ya faɗa cikin hadisi. Sannan kuma kalmar ta zo a hadisin Abdullahi bin Umar, innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juffa, mutane za su kasance a gugurfane a ranar tashin kiyama. Sai sa ya ce juffa kullu ummatin tatba'u nabiyaha, kowace al'umma tana bin annabinta. To shine sai aka ce to idan an ɗauki ma'anan juffa a matsayin durƙusawa, to da durƙuso mutum zai yi tafiya a filin hisabi? Sai aka ce a'a, ai ma'anar kalma ta al-juffa shine al-mujtami'a, wanda shine fassara ta biyu. Abinda yasa Allah yake cewa tara kullu ummatin jafiya, zaka ga kowace al'umma a haɗe a tattare, wato abin nufi kowace al'umma za ta tashi ne wuri guda. Saboda haka yasa ake cewa kayi kokari halayenka su dace da halayen mutanen kirki, halayenka su dace da halayen mutanen kirki. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu ummatin tatba'u nabiyaha, kowace al'umma za ta bi annabinta. Yaquluna, za ka suna cewa ai fulanin ishfa' lana, wani ka cece mu hatta tantahiya shafa'atu ila rasulillah, sai an kai ga ceton ta dawo ga manzon Allah. Fa zalika yawmun, shine annabi ya ce wannan ita ce rana, yab'athuhu Allahu tabaraka wa ta'ala al-maqam al-mahmud, ranar da Allah zai ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wani muqami na yabo. Wannan hadisin yana sahih Bukhari, babu qawlihi asa an yab'atha rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, hadisi na 2748, haka littafin Umdatul Qari sharhin wannan hadisin na Al-Hafidh Al-Aini mujallad 19 shafin 31. A hadisin Abdullahi bin Umar, annabi ya ce kowace al'umma za ta ganta juffa. Menene juffa? Ya ce kalmar juffa bi dhammil jin, yani jama'atin, wato abin nufi za ka ga mutane ƙungiyoyi daban-daban, wato za ka gansu jama'a jama'a, haka nan mutane za su tashi a kiyama. Saboda haka kalma ta aljasiya ta zo da ma'anan jama'a, wato kungiya. Mutane za su kasance ne kungiya kungiya, kowace za ta kasance da jama'anta kamar yadda Annabi ya faɗa. To sai fassara ta uku, idan aka ce aljasiya ana nufin almutamayyiza, kowace al'umma za ta ware kanta, kowa zai ware kansa. Wannan ma ya samu hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyama, Allah zai hada mutane a ranar kiyama. Idan Allah ya hada su, fa yaqulu, zai ce man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu, wanda ke bautar wani abu ya bi shi. Wato idan aka tashi a filin hisabi, za a ji kira, za a ji kira, duk abin da kake bauta maka bi shi. Sai Annabi ya ce fayattabi'u man kana ya'budu shamsa ash-shamsa, waɗanda suka bauta ma rana za su ga rana, sai duk su taru suna bin rana. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara, waɗanda suka bauta ma wata a duniya, za a fito da watar, za su ganta, sai su taru a gargashin wannan wata. Wannan ya nuna maka hatta a tsayuwar hisabi Allah subhanahu wa ta'ala bai kunyata kafiri ba tukuna. Kafiri yana ganin a yana kan gaskiya, sai an kai ƙarshen al'amari kafiri yake gane cewa ya yi kuskure. Saboda haka zai ji an ce wanda ya bauta ma rana ya tafi sai ga ranar, kaga mutum sai ruga a guje, dama rana ya bauta ma baya ma shakka, a guje mutum zai tafi saboda yana da nutsuwa, wannan addinin nashi haka ne, gaskiya ne. Wanda ya bauta ma wata shi ma zai tafi ga wata. Wa yattabi'u man kana ya'budu tawagita tawagita, Annabi ya ce wanda ya bauta ma gunki shi ma zai bi gunki. Saboda haka Allah zai fito da gumaka a filin hisabi, za ka ga gumaka Allah zai kawo su, muka mukan gumaka. Saboda haka duk wani gunki da mutum ya bauta ma zai gan shi a filin hisabi. Saboda haka sai ruga sai ya tafi gurin wannan gunki. Allah ka tsare mana imani. Sai Annabi ya ce wa tabaqa hadhihi al-ummatu, gabaɗaya in ka dubi filin hisabi sai ka ga mutane sun warwatse, mutane sun warwatse, masu bin rana sun tafi gun rana, masu bauta ma wata sun tafi gudun wata, masu bauta ma gumaka sun tafi gun gumaka. In ka duba babu waɗanda suka rage, Annabi ya ce sai al'ummata wa munafiquha, da munafikansu. Saboda haka wanda duk ya rage a filin hisabi daga ba kowa sai musulmi, amma musulman ba na kware kaɗai ba, akwai na banza. Saboda haka ai hatta munafiki, ai munafiki ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka zai tashi a lahira yana daga cikin mabiyan manzon Allah, munafiki. Amma ba zai gane kuɗansa ba sai an hau siradi. Siradi ke raba mu da sharrin munafikai. Amma kafin a hau kan siradi, duk inda aka tafi na kuke jama'an Muhammadu sai mu ruga hadda su, sai ka ga an taho ga munafiki ga na kware an zo. Inda ake rabuwa gadan siradi, gadan siradi ke tonan asiri. Duk mutumin da imaninsa ba na kware ba ne, ka san ita wuta kamar magana disu ne, yanda ka san maganar da ƙarfe, to haka wutar jahannama take da zunubi. Don haka kuma mutane ba za su shiga aljanna ba sai sun wuce ta saman wuta. Ita kuma wuta ba abinda take nema banda zunubi, tana kuma ganin zuciyar dan adam. Saboda haka yasa munafiki ba zai tsere ba. Allah ka tare mu. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, babu siradi jasuru jahannam, shine hadisi na 6604. Sai zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba daga wannan aya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.